الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan mu dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 20 ga watan 1 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Malaka wannan can da dai saka ci. Azumi ana bin ta azumi, ko wani azumi ya zo ba ta rama. To, sai bayan wannan azumi ya wuce sai ta rama shi. Ba tare da wani abu.
Tambayar dan uwa shine wai hukuncin mutumin da ake bin sa bashin azumi ya bari, wannan bashi da ake bin sa ya shekare har wani azumi ya iske shi, sannan bayan wucewarsa sannan ya rama. Menene matsayin wannan mudu da ake bayarwa? Wannan mas'ala bayani ya gabata a kanta. Ramuwar azumi abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wajabta mana da nassi na Al-Qur'ani. Duk wanda wani uzuri ya gitta masa ya aje azumi, to ya tabbatar da cewa ramuwar wannan azumi wajibi ne a kansa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Duk wanda ya kasance bashi da lafiya, ko ya kasance yana kan halin tafiya, kuma ga ya alhali wata ne na Ramadan, Ubangiji Ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra, ma'ana na kanshi, wato kididdiga wasu kwanuka na daban kenan, domin rama adadin abin da ya sha domin rashin lafiya ko kuma bulaguro. To, shi ne dan uwa kina yake cewa mutum ya bar azumi ya shekare. Lalle idan azumi ya shekare, iya abin da yake kan mutum, wato shine ramuwar wannan azumi. Ba da mudu an samu daga cikin magabata suna bayarwa idan azumi ya shekare, irin su Abdullahi ibn Umar. Amma bayar da mudun nan ba wajibi bane. Ba wajibi bane domin babu hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk mutumin da ya bar azumi ya shekare, idan zai rama dole sai ya bada mudu a madadin kowane yini. Idan ka bada ka kyautata, idan baka bada ba kuma babu wani laifi a kanka. Ibn Umar Allah ya kara masa yadda da yake bayar da mudu, wannan kara neman kusaci ne ga Ubangiji Subhanahu wataala domin ya karbi aikinsa. Amma ba wajibi bane bayar da wannan mudu, kamar yadda malaman Malikiya wasu suna ganin cewa dole ne wanda ya bar azumi ya shekare sai ya bada. Misali kamar haka, ita ma mace mai ciki da mai shayarwa suna ganin cewa dole ne sai sun bayar da mudu, idan ba sa iya yin azumi kuma dole sai sun rama. Na'am.
Kaman
jiya da aka gani game da harkar kuɗi, akwai mutanen abokan mu haka masu zuwa Ibadan Najeriya sun kuma sallah ta gaba sun za su suna incentive kuɗi kamar su ba da naira 1,000 sai a ba su naira 900 haka kamar su a cikin dubun da ya waye naira 100 ya halitta wannan kuɓa.
Ban gane ba kamar yadda kake ne.
Irin wannan haka abokan mu ne masu zuwa Nigeria Ibadan. Yan suka je idan kamar haka sallah ta mutu. Za su ta wajira sai su je wurin masu sabon kuɗi haka kamar irin wannan ɗan ƙauye kaji haka bari ka sallah bari ka biya mutanen su haka sabon kuɗi.
Wai kamar misali ka bada tsahin kuɗi jika 100 a baka sababbi jika 500 misali wannan baya halatta in dai kuɗi ne jinsi guda an gane ku baya halatta mun yi bayanin cewa kamar misali mutumin da yake buƙatar canji yana buƙatar canji na jika guda kaga baya halatta anan idan ya baka jika ka bashi jika ba dala 20 ko jika ba dala 10 domin dukkan kuɗin sefa ne idan jinsi ya kadaita wannan haramun ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya gabata yake cewa azhabu bizhabi riban sai yake cewa illa ha'an wa ha'an wal fibbatu bil fibbati riban illa ha'an wa ha'an haka nan sai yake cewa watamru bit tamri riban illa ha'an wa ha'an ya zanu abubuwa kan abinci kan jinsi wanda yake da kuɗi kan abin da ya shafi kuɗi zinare da azurfa manzon Allah ya ce cinikin zinare da zinare manzon Allah ya ce riba ce a yi fifiko ko a yi jinkiri sai dai hannu da hannu haka nan azurfa da azurfa baya halatta a yi fifiko kuma dole ya zamanto hannu da hannu to dan haka kasancewar anan in dai jinsin kuɗi ya kadaita to haramun ne a yi fifiko kuma haramun ne a yi jinkiri kamar yanda a wata riwaya sai yake cewa fa idza ikhtalafa al-ajnasu fa bi'u kayfa shi'tum idza kana yadan biyadi idan jinsi ya saba manzon Allah yace ku yi ciniki iya yanda kuka so amma da sharadi idan ya kasance hannu da hannu shine muka yi bayani kamar yanda sifa daban naira daban ana canjin naira 350 a matsayin jika guda to ya halatta kace kai ba za ka saya a 350 sai in a sayar maka 360 ko 370 ko abin da yake sama da haka ko ana yi da 50 yace shi ba zai sayar ba sai dai kasa da haka 340 ko da 45 an gane ko fifi ko ya halatta in dai jinsi ya saba amma yin hannu da hannu wannan sharadi ne to shine wani dan uwa sai yake tambaya yake cewa kamar misalin salula dukkan salula ce ana iya yin canji yaya matsayin yin canji tsakankanin su ko kuma kamar mota da mota waɗannan duka babu wata matsala babu illa akan su zan iya baka mota ka bani wata mota ta daban ko in baka salula ka bani wata ta daban iya abin da yake haramun abin da ya shafi kuɗi da abin da ya shafi abinci an gane ko kuɗi da abinci saboda abubuwa ne wanda jama'a suke mu'amala da su yau da gobe kuɗi da abinci dan haka kuma kafa ce aka toshe wanda take kai mutane zuwa riba manzon Allah ya nuna cewa fifiko riba ne haka nan jinkiri riba ne amma in wasu abubuwa ne haka na kere-kere ga wannan ba laifi bane ba a yi masanya ko da nawa ya fi naka in amshi wanda yake kasa da nawa an gane ku in amshi wanda naka ya fi nawa ko kuma nawa ya fi naka ba laifi bane in baka nawa in amshi naka duk wani abun da ake kerawa babur ne ko mota ko keke ko ma menene amma in abinci ne baya halatta a yi fifiko haka nan in kudade ne baya halatta a yi fifiko idan jinsin su guda wannan shi ciniki ne ake wanda ake kira jabal misali ina da babur wanda bai wuce ba kamar jika 100 naka ko ya kai jika 200 zan iya kawowa in baka nawa in ce nawa zan kara maka in dauna ka a shi a tunanin shi zai ma naka kudi an gane ko yanda zai samu fita sai ya ce nashi a kaza zaka bada kenan naka ya dauke shi a kaza ko da bai bayyana maka ba wannan shi ba laifi bane ba ka kawo kayanka ka bada a baka wani abu kai ciko shine ake kira jabal in ana so a yi a kai waye sai a ce to kai naka a nawa yake sai ka faɗi cewa naka a kaza yake, shi ma sai ya faɗi nashi cewa a matsayin kaza yake. Kinan idan ya ɗauki naka sai ka yi ciko. Kai kanka da ka kawo kake buƙatar a maka jawal, a canza maka, ka san naka nawa kai mashi kima. Kuma wanda za a baka ka san a nawa ka ɗauke shi. Shi wanda zai karɓi naka ya baka nashi, wanda nashi ya fi naka, ya san a nawa zai ɗauki naka, kuma ya san nashi nawa yake a waje shi. Wannan duka ba laifi ba ne. Na'am.
Kun matsayi ma'aikaci wanda yake aiki ake saba mashi kuɗi a cikin banki na misali. To sai ya zama to kama a ce salarin shi kama jika 100 ne.
Na'am.
An san hakika in aka zuba mashi jika 100 kin ba zai samu jika 100. Sai an samu wani abu da ake cewa kama credit to the consultant ya zai.
Dan abin da suke fuddawa su banki eh.
Yani matsayin wannan.
Wai matsayin ma'aikaci da albashin shi yakan biyo ta hanyar banki. Misali, in albashin sa jika 100 ne, idan gwamnati ta zuba ma banki, to banki ba za ta bashi jika 100 daidai sai ta fitar da wani abu. Wasu sukan fitar da kamar jika 3, wasu jika 2.5, wasu ƙasa da haka, wasu sama da haka. Menene matsayin waɗannan kuɗaɗe da suke ɗauka? Shi waɗannan kuɗaɗe da suke ɗauka suna ɗaukan shi ne a matsayin kenan ɗawainiyar da suka yi na karɓo albashinka daga hannun hukuma, domin matsayin kenan su wakilanka ne na karɓo albashinka daga wajen hukuma kenan, don haka suka buɗa maka kwant. Wanda in aka amso a albashin nan za a zuba shi a kwant lokacin da ka ga dama ka je ka ɗauka. Idan a matsayin kenan kuɗin ɗawainiyarsu ne, wannan ba laifi ba ne ba. Tunda ba bashi ba ne ba ka ɗauka, kuɗinka ne. Kamar ka wakilta mutum, je kaka amso mun kuɗina a wajen wani, sai ya ce a nawa za ka bani kuɗin kai kawuna da kuɗin wahalata. Kaga aiki ne zai maka. To wannan aiki da zai maka kenan yana da haƙƙin da zai nemi ladan shi, nawa za ka bada a yi maka wannan aiki. To haka su da suka gina wuri, suka ɗauki ma'aikata, suke kula da wannan shigi da fita. Shigi da fuci kenan na albashin ma'aikata da yake biyowa. Lalle wannan abin da ake fitarwa matsayin shi shi halaka ne, ba riba ba ne. Amma akwai wani salo da suke bi. Kamar kafin wata ya mutu, idan kana buƙatar albashinka, za su iya ramtawa su baka. To a nan tambayar da muke, in sun ramta sun baka, ƙaddara cewa a duk lokacin da albashinka ya zo, ka je a kan lokaci ka ɗauka, ko kuma lokaci ya riga ya wuce sannan ka je ka ɗauka, jika ukun nan tana ƙaruwa ko kuma ba ta ƙaruwa. Misali, ai idan mutum yana buƙatar albashin shi, sukan iya ramta mashi su bashi ko tun wata yana 25 ko ƙasa da haka kafin gwamnati ta zuba musu. To in ya kasance lokacin da albashin ka ya zo, wannan jika uku da suka saba huddawa ita ce za su hudda, ko da sun ramta maka, to wannan ba laifi ba ne. Amma in an tabbatar da cewa in suka ramta maka kafin gwamnati ta zuba, za su dora wani abu, to wannan haramun ne ka karɓi wannan ranci a wajensu. Iya abin da ya zama wajibi ka ɗau haƙuri lokacin da kenan gwamnati ta zuba, ka je ka ɗau abin da ka saba ɗaukowa, su fitar da abin da suka saba fitarwa na ƙawainiyarsu. Allah ne ko? Suna fitar da, suna ƙara wani abu, kamar misali suka ba mutum albashi kafin lokaci ya yi. Da suna ƙara wannan haramun ne ka yi gaggawa ka je ka nemi ranci a wajensu kafin gwamnati ta zuba maka albashinka. In dai ka tabbata za su fidda wani abu a sanadiyar wannan ranci da suka maka, to wannan baya halattar riba ce. Wanda bayani ya gabata ita riba, da wanda yake badawa, da wanda yake karɓa, gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lance su. An gane ku? Na'am.
Wani ɗan waya ce mishi tambaya game da kamar masu arman Turawa haka, kamar a Faransa misali, sai in suka dar ma'arbiya misali a can sai su zo suna, kamar ko babu matar ko shi ɗaya ya zo nan yana ƙara mishi ƙarfi, ya ne arman yake dangantar da kuma halo darasin lalika a
lalika. Wai kasancewar waɗanda suke zama a ƙasashen Turai na 'yan uwa musulmi, mutum yakan haɗu da wata baturiya yana son ya aure ta, a can in an ɗaura ya zo nan gida a ɗaura masa aure irin na musulunci. kuma tare da cewa mun wuce da hadisi a cikin darasin mu na Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la nikaha illa bi waliyyi babu aure sai da alwali an gane ko alwali ko na kasancewa ta bangaren amarya anan abinda muke so mu sani shi dai a farko musulmi baya halatta ya aure mace wanda take ba musulma ba baba kitabiya ba iya wanda Allah ya halitta mana mu aura ɗan uwan mu mata waɗanda suke musulmi an gane ku ko wanda take ba kitabiya wanda take da addini sawa'an yahudanci ko kuma kiristanci idan arniya ce kwata kwata ba maguza wanda ba ta da addini to wannan haramun ne musulmi ya aure ta kamar yanda yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min ubangiji ta'ala yace kada ku auri mata mushrikai sai sun yi imani to dan haka kasancewar ai shi addini shine ya tsara cewa dole sai da alwali an gane ko ita wannan ba kitabiya dama ba musulma bace ba maganar alwalanci ma ita wannan bai shahi ta ba a matsayinka ne anan matsayinka na musulmi in musulma ce zaka aura to wannan bayya halatta dole sai da alwalinta ka tambaye alwalinta ya baka amma ita idan ta yarda ta amince da cewa zaka aure ta to ba sharadi bane dole sai da alwalinta a wannan lokaci akan iya daura aure a bayyana ma jama'a wane ya auri wanci ba yahudi ya ce ko kuma ba nasariya ce in an samu wani wakili nata wanda yazo a matsayin ya baka ita to wannan ba laifi bane in an samu kenan wani alwalin ta ko wani wanda ta jibunta ma alwalaicin ya je kenan a matsayin shine bangaren ta daura aure wannan ba laifi bane kuma shi kasancewar in har abinda ya dace daura auren ko a can aka daura ka samu yan uwanka musulmi suka daura wannan ba laifi bane ba shi abinda ake bukata a matsayin ka na musulmi dan kada a samu kofar da za a daura da mutuncin ka a tuhunce ka a ce a yi tsammanin cewa kana zaman banza ne da ita dan haka zaka bayyana ma ɗan uwanka musulmi na auruwance ba kitabiya ba yahudiya ko ba nasariya kenan wannan na a samu wakili daga wajenta ko kar a samu wali daga wajenta wannan ɗan uwanka musulmi suna iya zama a daura aure tsakaninka da ita amma abin da yafi dacewa ita kanta a samu kenan waliyinta wanda zai bada ta zuwa gare ka kina wannan da yace la nikaha illa bi waliyin wannan ana magana a cikin hukunci na shari'a ta musulunci babu aure sai da alwali darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin ayoyin da malam yakan jero waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa wato nasihofi wannan bayani ya gabata kamar yanda malamai suke cewa sanin abu ka san shi kamar yanda ya dace baya tabbata sai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko in ma ya zamanto ka taba ganin sa da idanka kedan don abinda ka gan shi da idanka wannan ka san shi zaka iya bada labarinsa ko kuma abinda ka ga wato kwatancinsa zaka iya siffanta shi ka bada labari ka ce kamar kaza yake kamar kaza yake hanya ta uku ko kuma wanda ya san shi ya baka labarin shi cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza to shine idan muka dauka dangane da ubangijin mu subhanahu wataala hanya ta farko dai wannan ta kuru gare mu a nan duniya domin babu wata idaniya da ta taba ganin ubangiji subhanahu wataala a nan duniya kamar yanda bayani ya gabata hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya shin ka ga ubangijinka daren da aka yi miraji da kai aka tafi saman bakwai manzon Allah yake cewa nurun anna arahu haske ya sha makance tsakani na da shi yaya za a ce na gan shi ta yaya zan gan shi manzon Allah ya nuna tabbatar da cewa bai ga ubangijinsa ba haka kuma Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa, Aisha ta ce ya yi ƙarya. An gane ko? Ko kuma ka ce faqad kazaba, ma'ana ya yi kuskure. Domin in aka ce al-kazib, ba da labari sabanin abin da yake waƙe, ka ba da labari sabanin abin da yake waƙe. Kamar misali, yau ai muna ranar Talata, idan aka tambaye ka aka ce yau muna wace rana, ka ce muna ranar Laraba ko muna ranar Litinin, a larabci wannan ƙarya ce, al-kazib ne. Amma ni ake nihi kuskure ne. Shi ne take cewa duk wanda ya ba ku labarin man haddathakum anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama ra'a rabbahu faqad kadhaba, sai tace li anna Allah ta'ala yaqulu la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. To amma Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa, sai ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, zuciya bata ƙaryata ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. An gane ko? Anan abinda malamai suka tabbatar, abinda Abdullahi dan Abbas yake nihi, ma'ana ya ga ubangijinsa da idan zuci, amma ba da idaniya ba ta hakika. Tunda da idan zuci, a yanzu kana iya hango garinku da ɗakinka da duk abinda yake cikin ɗakinka, za ka iya hango shi da ida, da ido wanda yake na zuciya. Shi ne yake cewa ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Ma kadhaba al-fu'adu ne ko ma kadhaba al-fu'adu? Yawa, to kenan kaga hanya ta farko ta kuru gare mu. Hanya ta biyu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mu taba ganin wanda yake kama da shi, domin ya ce mana laisa kalithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kenan iya abin da ya rage mana hanya ta uku, wanda ya san shi ya ba mu labarin, ya ba mu labari game da sifofinsa, kamar yanda ba wanda zai baka labari dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da shi mahaliccin. An gane ku? Ko manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka kenan anan malam yake yakan zo da ayoyi waɗanda suke tabbatar mana sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, shi ne ya ba da labari. To shi ne a darasi da ya wuce, da ya gabata, mun wuce da ayoyi biyu da malam ya zo da su, waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta fuska. Shi ne yake cewa wa qauluhu ta'ala kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, da fadassa kullu shay'in halikun illa wajha. Waɗannan ayoyi guda biyu gaba ɗayan su suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta fuska, kamar yanda yake kullu man alaiha fan, dukkan wani abu wanda ke wato duran ƙasa, wato mai karewa ne, mai halaka ne, mai karewa ne. Sai ya ce wa yabqa wajhu rabbika, iya abinda ke wanzuwa, wato ita ce fuska ta Ubangijinka, zul jalali, wanda fuska ce ma'abuciyar girma, wal ikrami, wato da karamci. Kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta fuska, tunda cai wa yabqa wajhu rabbika, fuskar Ubangijinka ita ke wanzuwa, zul jalali, wanda fuska ce ma'abuciyar girma, wal ikrami, da karamci. Fuskar Allah daban, kuma zatinsa daban. An gane ku? Don haka masu fassara fuska da zati, ko su fassara fuska da wato jiha, ko su fassara fuska da wato shi ne sakamako na lada, wannan duka tawili ne, kuma jirkita ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne game da yanda Allah ya aza su a gunsa, kuma ga abin da yake ne. Haka da ya ce kullu shay'in halikun illa wajha, dukkan komai gaba daya, duk abin da ke cikin sa mai da kasai gaba daya mai halaka ne, illa wajhahu, sai dai fuska ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita kadai ce za ta wanzu. Kamar yadda mun yi bayani, akwai abubuwa guda takwas wanda wanzuwar su wannan wajibi ne, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware su daga cikin abubuwan da su ba sa karewa, ba sa halaka, Allah ya halicce su domin dawama. Wanda akwai al-arsh, akwai kursi, akwai wuta, akwai aljanna, akwai wato shine kashin kwatangwaro, ma'ana kashi wanda yake na cikin dan adam wanda kasa bata cinye shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa komai yakan kare daga jikin gangan jikin dan adam kasa takan cinye yakan ce sai wannan kashi shine kadai wato baya karewa ubangiji subhanahu wataala zai rayar da bayin sa a ranar kiyama amma shi wannan kashi yana nan tare da cewa gangan jikin annabawa shi ma wanda mai wanzuwa ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa ƙasa Allah ya haramta mata cin gangan jikin annabawa sannan wato rai shi ma rai baya karewa zare shine ake daga jikin dan adam zare shine ake daga jikin dan adam amma yana nan lokacin da Allah zai kada alkiyama kowa Allah zai dawo masa da ransa sannan kuma akwai Allah wato shine lauhul mahfuz da alkalami wanda yake na kudura waɗannan takwas din su ne kamar yadda nasi ya toge cewa ba sa karewa to amma anan shine sai ya ce kullu shay'in halikun duk wani abu da ka sani kenan sawa'an wanda yake cikin sama ko wanda yake cikin ƙasa mai halaka ne mai karewa ne illa wajhahu sidi fuska ta ubangiji subhanahu wataala wanda dalilai a cikin sunna sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wannan sifa kamar yadda yana daga cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga masallaci yakan ce a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaytanir rajim wanda hadisin yana cikin sunane abi dawud kaga anan idan ka lura da wannan lafazi a farko me yace a'udhu billahi al'azim ina neman tsari da kariya da Allah wanda yake mai girma kaga anan ya nemi tsari da kariya da zatin Allah wanda yake mai girma sai yace wabi wajhihi al-karim ina neman tsari da kariya da fuskar ubangiji subhanahu wataala mai karama kaga anan wannan hadisi ya bambanta mana zati da ban fuska da ban kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa shi ya tantance wannan bayani to dan haka dole ne mu tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa kuma haka hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi yace inna Allaha la yanamu lalle ubangiji ta'ala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanama kuma bai dace ba ubangiji subhanahu wataala yayi bacci ba bacci ba ko gingedi ubangiji ta'ala baya yi kamar yadda ya gabata la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai yace hijabuhu nur wato shamaki na ubangiji subhanahu wataala haske ne sai yace lauka shafahu da Allah zai yayi wannan haske la ahraqat subuhatu wajhihi hasken fuskar ubangiji subhanahu wataala da kurjinin fuskar sa wato manzon Allah yace na rantsi da ubangiji na yace la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi iya inda ganin Allah ya tsaya game da halittun sa gaba ɗaya waɗannan halittu gaba ɗaya za su kone kurmus inda ubangiji ta'ala zai yayi wannan shamaki na haske tsakanin fuskar shi da wannan kenan hasken fuskar ubangiji subhanahu wataala da kurjinin fuskar sa duk inda wannan haske ya kai to duk abin da yake na halittu gaba ɗaya za su kone wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shi ma abin da yake tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta fuska yau zamu tashi kenan aya ta gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday wa qawluhu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha malam Allah ya ji kansa ke cewa na daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifofi da ya tabbatar ma kansa shine zai ce wa qauluhu da fadarsa lokacin da Allah ya fada ga iblis da yayi girman kai yayi girman kai game da yin da'a ga ubangijin sa yake dukawa yayi sujada ga adam kamar yadda Allah ya umarci mala'ikunsa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min alkafirin. Shine yace wa qauluhu da fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala a can kenan cikin wannan suratu sad. Ubangiji ta'ala yace ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ya kai iblis, lafazin iblis an ciro shi ne daga al-iblas. Idan aka ce al-iblas shine yanke kauna game da jin kan ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya yanke kauna game da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka Allah ya rada masa wannan suna iblis. Ubangiji ta'ala ya ce ya iblis ma mana aka mi ya hana ka an ta sujuda da zaka duka kai sujada lima khalaqtu bi yadayya, ga wanda na halicce shi da hannuwana, shine annabi Adam alaihi salam. Ubangiji ta'ala ya ce masa astakbarta am kunta min al-ali, shin kai girman kai ne cewa ba za ka mun biyayya ko ka zamanto daga cikin ali waɗanda suke masu dagawa masu nuna isa ga ubangijinsu. Wanda lafazin al-istikbar da a wannan da al-ulu duk kusan ma'ana ɗaya ne, dagin kai, mutum ya nuna isa, ya kimme ka wuya ga abin da aka ce yayi. Shine Allah ya ce astakbarta am kunta min al-ali. Anan kenan Ubangiji ta'ala ya ma iblis wato rarauka game da girman kai da ya masa, yake dukawa yayi sujada ga annabi Adam. Shine anan yace ma mana aka mi ya hana ka an ta sujuda ka sunku ya kai sujada lima khalaqtu, ga wanda na halitta biye daye da hannuwana, ma anan bi ma'ana man Allah ne, ko domin kaida ta larabci ma ana amfani da ita ga abin da ba shi da hankali, man ana amfani da ita ga wanda yake hankalta, asali kenan a larabci. Duk abin da yake da hankali sai a ce man, abin da ba shi da hankali sai a yi amfani da lafazin ma. Amma akwai lokacin da man take zawwa ga abin da ba shi da hankali, ma ita ma ta zo ga wanda yake mai hankali. Kaga anan ma ana amfani da ita ga wanda ba shi da hankali, amma sai aka yi amfani da ita ga wanda ke hankalta, shi ne annabi Adam. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ma qaba ay man qaba, a inda aka yi amfani da lafazin man ga wanda ba shi da hankali shi ne a cikin ayat da ke cikin suratul Nur, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. Kaga in ka dauka a farko وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, kaga dan adam baya tafiya akan cikin sa, in ka dauka kamar maciji, kamar kutsa da sauransu, su ne suke tafiya akan cikin su, amma sai Allah ya amfani da lafazin man. Haka da yace وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ, daga cikin su akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu, kaga akwai dan adam kuma akwai tsuntsu. Sannan sai yace wa minhum man yamshi ala arba, daga cikin su akwai wanda ke tafiya akan kafa hudu kamar dabobi, kaga su ma sai aka yi amfani da lafazin man. To anan da yace ma mana aka mi ya hana ka an ta sujuda da zaka duka kai sujada lima khalaqtu bi yadayya, ga wanda na halicce shi da hannuwana. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana tabbatar ma kansa sifa ta hannuwa, kuma hannuwa biyu waɗanda suka dace da girman sa. Sai yace wa qauluhu da fadarsa wa qalatil yahudu yadullahi maglula, Ubangiji ta'ala yake fada yake cewa yahudawa sun fada dan tsabar rashin kunya da rena ubangijinsu, suka ce yadullahi maglula, wato hannun Allah a kukunce take, ma'ana wai Ubangiji ta'ala mai taurin hannu ne baya ciyarwa. Suka ce wai inda a ce Allah ba shi da taurin hannu, suka ce da ya wadatar da kowa da kowa, kowa da an azurtar da shi. Su ku anan tsabar jahilcinsu ne da wauta, ba su san ba duk abin da Allah yake yana yin shi ne da hikima. Inda Allah zai wadatar da bayan shi gaba ɗaya a waye gari, kowa ya zama mawadaci mai arziki, to rayuwar ƴaƴan Adam ba za ta yi ba. Dan haka yace walau basadallahu rizqa, walau basadallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha, an gane ko da Allah zai shimfida ma bayin sa arziki kowa ya zama mawadaci ubangiji ta'ala yace laba gau fil ardi da sun yi zalunci sun ketare iyaka sun zama ɗan ta'adda gaba daya walakin yunazzilu bi kadarin ma yasha sanin dai ubangiji ta'ala na saukar ma bayin sa arziki gurgurdan iyayen da yaso to shine suka ce yadullahi maglula wato hannun Allah a gugunce yake ma'ana ubangiji ta'ala baya ciyarwa idan aka ce algullu shine wato hukumi in aka ce al'aglal shine wato hukumma idan aka ce hukumi shine ma'ana da ake hada hannun fursuna zuwa wuya a sanya a cikin sarka a daure idan an kamo shi a fagen daga to dan haka kinaya ce ta marubaci kamar yanda ubangiji ta'ala yace wala taje al yadaka maglulatan ila unukik wala tabsuduha kullal basdi fataqu da maluman mahsura to anan shine suka ce yadullahi maglula suka ce hannun Allah a gugunce yake ma'ana wai Allah ta wurin hannun gare shi baya ciyar da bayin sa marubuci ne ta'ala Allah amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira ubangiji ta'ala sai ya maida musu martani yace ghullat aydihim hannuwan su ne aka gugunce su ne marubata domin kasancewar ba yahudi da duk wanda ya koyi halaye nashi idan kaga ya bada dala to ya tabbatar da a karkashin wannan dala zai samu dala 10 wani bala'i ne ba a yi ba a doran kasa na cewa gari kaza an yi yunwa an yi kaza kun taba ganin isra'ila ta bada daidai da bahuda su nawa ana yunwa a Niger daidai da tiyade ba su taba bada ba sun fi kowa ruwa haka Allah ya faɗa in kaga ba yahudi ya bada dala to ya tabbata zai samu dala 10 a karkashin wannan dala ɗaya da ya bada amma da yake hallaka ƴan uwa ne za a yi a nan Najeriya ai sai ta kawo sojojinta sai da ta kawo nata ta tabbata kenan aiki ne za a rage mata a fatattaka musulmi a gama da su to shine ubangiji ta'ala yace ghullat aydihim hannuwan su ne aka gugunce kenan su ne marubata ubangiji ta'ala yace walu inu bima qalu kuma an tsine musu albarka bima qalu a sababin abinda suka faɗa na rashin kunya ga ubangijinsu wannan kalima ta yi girma kalima ce wadda take ta kai matuka a wajen mu ne wannan kuma daman saban su ne al'ada su ne ɗabi'ar su ka koma littafin su wanda ake kiran shi da larabci at-talmud wanda da turanci suna kiran shi protocolat wanda rashin kunya da suka ma ubangiji subhanahu wataala ta wuce a lissafa da annabawan Allah da manzanninsa suka ringa zazzagen su suna gaya musu bakakken maganganu waye annabi nuhu alaihi salam waye ya shagiya yazo ya ringa rawawai zirwai a gaban ƴaƴansa da inda ubangiji subhanahu wataala suke siffanta shi da sifofi waɗanda sun wuce a lissafa sun kai matuka a wajen mu littafi ne wanda malamai sun tarjuma shi da larabci at-talmud ake kiran shi shine suke kira a protocolat wanda in kai ba ma san zarbe yahude bane ba a barin kama ka sani yake cikin wannan littafi domin akwai ka'idodi waɗanda suke nasu to wannan yana ɗaya daga cikin irin maganganun su na rashin kunya da suka ma ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya bamu a cikin labari a cikin alqur'anin sa wanda kuma zamu iske hallo wata kalima mummuna da suka ma ubangiji to shine anan ubangiji ta'ala yace walu'inu an tsine musu albarka bima qalu a sababin abinda suka faɗa kenan na wannan kalima mummuna suka jingina ga ubangiji subhanahu wataala suka ce ubangiji ta'ala hannuwan sa a gugunce suke sai yace bal yadahu bari dai hannayen ubangiji subhanahu wataala mabsutatani a shimfiɗa suke ba dare ba rana yunfiqu kayfa yasha yana ciyar da bayin sa iyayen da yaso gurgurdan hikimar sa ba dare ba rana duk abinda Allah ya halitta shi ya dau nauyin ciyar da shi da shayar da shi kamar yanda bayani ya gabata ni ya ambaci sunansa cewa shine al-qayyum wanda yake tsaye da kansa kuma wanda kowa da komai yana tsaye da shi ne shi yake gudanar da lamarin kowa da komai shi yake ba bayin sa ci da sha shi yake ba su iskar da za su shaka shi yake gudanar da lamarin su dan haka yace wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم يا دولوين تشيد دبايس غبا دين حل التنسى وبنجي سبحانه وتعالى شيد دولوين تشيد دس بادر إبانا دهك يتشي بلي داهو sanide hannayen ubangiji subhanahu wataala mabasubatani wato a shimfuda suke ba dare ba rana yunfiku kaifai sha yana ciyar da bayinsa gurgudan iyayen da yaso dan haka hadisi na cikin sahihain wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa yaminul lahi mal'a la yagibuha la yagibuha nafaka la tagibuha nafaka sahaun al-layla wan nahar ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqa as-samawati wal arda fa innahu lam yagib ma fi yamini za Allah yake cewa yaminul lahi mal'a hannun ubangiji subhanahu wa ta'ala mal'an manzo Allah yace cike yake fal sai yace sahaun kuma hannu ne wanda yake mai matukar zuba game da ciyar da bayansa an gane ko sai ya ce la tugibu ha nafaka ciyarwa ba ta tauye abinda ke hannun ubangiji subhanahu wataala sai ya ce sahaun al-layla wan nahara hannun ubangiji subhanahu wataala mai zuba ce mai tsiyaya ce wato tsawon dare da yini ba dare ba rana ubangiji ta'ala a kowane lokaci yana ciyar da bayansa domin halittun Allah akwai waɗanda da rana za su yi su nemi abinci kamar yadda ya ce waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha akwai waɗanda su kuma ba sa neman abinci sai a cikin dare haka in ka dauki a cikin dabbobi wasu da rana suke kiwo wasu kuma sai da dare suke hutuwa su nemi abinci ubangiji ta'ala ba dare ba rana yana ciyar da bayansa dan haka manzo Allah ya ce sahaun al-layla wan nahara maza Allah sai ya ce ara'aytum kubani labari ma anfaqa ara'aytum ma anfaqa munzu khalaqa as-samawati wal arda yace kubani labari game da gurgudan abinda ubangiji subhanahu wataala ya ciyar da bayinsa tun lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ku ga ya mun gurgudan abinda Allah ya ciyar da bayinsa sai yace fa innahu lam yajib ma fi yamini duk abinda Allah ya ciyar da bayansa tun ran da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai har zuwa kiyama wannan bai tauye ba abinda ke hannun ubangiji subhanahu wataala duk arzikin da Allah ya ciyar da bayansa tun da ya halicci duniya har zuwa kiyama to wannan bai rage komai game da abinda ke hannun ubangiji subhanahu wataala kamar yadda hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta Abu Dharr Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana hikaya game da ubangijinsa ga abin da ya faɗa ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'abaitu kullu wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyadu idha udkhila al-bahr ubangiji ta'ala yace ya ku bayina da a ce farkon ku da karshen ku mutanen ku da aljannun ku ma'ana tun daga Adam har zuwa kiyama ubangiji ta'ala yace gaba ɗayan ku ku ƴaƴan Adam da aljannu ku tsaya a fili guda kowanne ɗaya daga cikin ku ya tashi yayi roƙo yace ya ubangiji na kaza nake buƙata adadi kaza ina buƙatar kaza adadi kaza ina buƙatar kaza adadi kaza mutun da aljantun daga Adam har zuwa kiyama tun daga farkon duniya har zuwa kiyama kowa ya tsaya a fili guda yayi iya roƙonsa ya ubangiji na bani kaza bani kaza bani kaza bani kaza ubangiji ta'ala yace fa aqaitu kullu wahidin mas'alata kowa na dau abin da ya roƙa na bashi ubangiji ta'ala yace ma na qasa zalika mimma indi wannan abin da na ba bayina bai rage abin da ke wajena na arziki illa kama yanqusul mikhyadu idha udkhila al-bahr ubangiji ta'ala sai yace sai dai gurgudan abin da allura take ragewa in an tsoma ta a cikin teku ma'ana ka je teku ka tsoma allura abin da allura ta dauko shine iya abin da ya rage ya rage daga cikin arzikin ubangiji subhanahu wataala to shine anan kenan yace bal yadahu yace bari dai hannayen ubangiji subhanahu wata'ala mabsuqata wato a shimfuda suke yunfiku kaifa yasha ubangiji ta'ala na ciyar da bayin sa wato iyayen da yaso kaga ita ma wannan aya tana tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu kamar yanda ya tabbatar ma kansa kuma sifa ta hannaye guda biyu kamar yanda hadisi ya inganta wato kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Muktasarul Ulu haka hadisi ne wanda al-Imam Ad-Darqutni ya fitar da shi a cikin sifofi hadisan da suke bayani game da sunaye da sifofi na Ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah azza wa jalla khalaqa thalathata ashiya'a bi yadi Ubangiji ta'ala ya halicci abubuwa uku wato da hannunsa abubuwa uku Ubangiji subhanahu wataala ya halicce su da hannunsa farko sai ya ce khalaqa adama bi yadi Ubangiji ta'ala ya halicci annabi Adam da hannunshi wa kataba at-taurata bi yadi Ubangiji ta'ala ya rubuta littafin at-taura wanda ya ba annabi Musa da hannunshi sannan sai ya ce wa garasa jannata adina bi yadi aljanna zama wadda Allah ya tana dama bayin sa duk abin da yake cikin ta na itace Ubangiji subhanahu wataala da hannunshi mai karamci ya dasa itacen to waɗannan abubuwa uku Ubangiji subhanahu wataala da hannunshi mai girma mai daraja Ubangiji subhanahu wataala ya halicce su hadisin da ke cikin Muktasarul Ulum na al-Imam Adh-Dhahabi wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi yake cewa yana kan sharadi na al-Imam Muslim riwaya ta Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa khalaqallahu arba'ata ashiya'a bi yadihi yace Allah ya halicci abubuwa hudu wato da hannunsa farko sai yace al-arsh abu na biyu shine al-qalam al-qalamin qudra na uku shine Adam alaihi salam na hudu shine aljanna sama to dan haka wannan duka yana tabbatar mana sifa ta hannu sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya tabbatar ma kansa a cikin waɗannan ayoyi kuma baya dacewa waɗannan ka dauke su ka ba su wata ma'ana ta daban kamar yanda masu hintar ma Ubangiji subhanahu wataala sifofin sa sukan fassara lafazin yadwai cewa abinda Allah yake nihi ni'ima ko kuma su ce al-qudra an gane ko a wajen al-mu'awwila iya abinda suke fassarawa wai bal yadahu sai su ce wai bal ni'imatahu lafazin al-yad a larabci yana daukan ma'anar ni'ima kuma yana daukan ma'anar al-quwwa to amma a waɗannan ayoyi ma'anar shi shine hannu wanda yake na haƙiƙa wanda mun sani me ake nihi hannu amma kaifiyar yanda hannun Ubangiji subhanahu wataala yake mun jahilta domin babu wani abu da yake kama da Ubangiji subhanahu wataala ko mu halittun Ubangiji subhanahu wataala ka dauka a cikin mu ƴaƴan Adam hannun mu ba dai ba yake hannun mu ne yafi wani wani idan ka meka masa hannu gaba ɗaya hannunka zai shige a cikin nashi ka yarda ka ce hannunka da nawa ne da yake kuma ka dauka a cikin halittun Allah giwa tana da hannu sauro yana da hannu shin hannun giwa da na sauro da yake to ina ga Ubangijin da ya halicci kowa da komai kiran shi kadai ya san yanda hannun shi yake ya ba mu labarin yana da hannu to mun yi imani yana da hannu to amma shi ya san hakikanin yanda hannunsa yake da kaifiyar yanda hannunsa yake dan haka malamai suka ce in ka ce abinda ake nihi da hannu anan cewa ni'ima ake nihi to wannan tawili ne kai wanda kwata kwata ba yanda za a yi wannan aya ta dauki ma'anar abinda ake nihi cewa ni'ima ake ni domin me yasa duk wanda ya fassara hannu da cewa kuwa ake nihi ko ni'ima ake nihi to wannan ya saba ma zahirin lafazin kuma duk wanda yazo da wani tafsiri wanda ya saba ma zahirin lafazi matukar babu dalilin da ya nuna wannan fassara to wannan dole za a watsar masa da kayan shi an gane ko kaga anan su Yahudawa da suka sun fahimci me ake nihi da hannu cha suka yi billahi magalula har ma ba Yahudi ya fi shi mu'awwil sanin abinda ake nihi da wannan kalma cha suka yi hannun Allah a kunce yake ma'ana Allah mai taurin hannu ne da Allah ya tashi maida musu martani sai yace bali ya dahu bari dai hannaye sanadi hannayen Allah mabasudata ne a shimfuda suke ubangiji ta'ala yana ciyar da bayin sa diyan da yinsu wannan kuma ya saba abu na biyu malaman suka ce ya saba ma ijma'i na magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su domin dukkan su sun yi ijma'i abinda ake nihi da hannu a waɗannan ayoyi hannu wanda yake na hakika wanda an san me ake nihi da hannu amma sanin hakikanin hannun da kaifiyar shi wannan sai a bar ma ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir abu na uku malaman suka ce ba yanda za a yi wannan aya ta dau ma'anar ni'ima ko kuma kuwa an gane ku da yace ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya in har ka fassara waccin tu wannan ita yaya za ka yi da ita in ka ce ni'ima ake nihi to anan ka ce kenan ni'imar ubangiji subhanahu wataala biyu ce to ni'imomin ubangiji ta'ala ko wanda ya jaddada ma bayin sa wanda farko ya jaddada ma annabi adam ba sa da sabuwa wa in taqudu ni'matallahi la tuhsuha kai kuma anan ka ce bal yadahu wai bal ni'mata kuma in ka ce ni'ima ake nihi ko kuwa ake nihi karfi ake nihi to ai adam ba shi da wata daraja duriya akan iblis domin iblis shi ma ubangiji subhanahu wataala ya samar da shi da ni'imar sa ya halice shi ne da ni'imar sa kuma ya halice shi kenan da kudurar shi domin komai da ka sani Allah ya halice shi ne da kudurar sa kenan menene daraja duriya ga annabi adam akan iblis in har abin da ake nihi anan da yace lima khalaqtu bi yadayya ay bi ni'matayya kenan menene bambanci menene daraja duriya ga annabi adam shi ma iblis ai da ni'ima Allah ya samar da shi kuma Allah ya samar da shi da kudurar shi fuska ta hudu malamai suka ce kenan fuska ta hudu malamai suka ce wato anan dole ne ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ta hannu domin hannu ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa wanda akwai tafi akwai yatsotsi yana jimke hannunsa sannan yana shimfuda shi akwai kuma dama kamar yanda hadisi sun wuce a lissafa yanzu ka koma can yake cewa ubangiji ta'ala yake cewa wa ma qadarullaha haqqo qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyama was samawati maduwiyatun bi yamini sammai bakwai gaba ɗayan su wato abin limkewa ne abin jimkewa ne a hannun dama na ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama Allah zai jimke sammai bakwai kamar yanda hadisi na cikin sahihai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wani malami daga cikin malaman Yahudu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yace inna najidu anna Allah azza wa jalla yaj'alu samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in والشجرة على إصبعين والماء على إصبعين والثراء على إصبعين وسائر الخلق على إصبع من سامو أجكل التافي موند النبي موسى يزومن دشي وبنجي سبحانه وتعالى أرانا الكيامة سمي بكوي قبات إنس وبنجي تعالى زي أراسو أكن أنياز الشهداء قبات إنس من بكوي الله زي لنكتا يدكم كنيتي أراتا أكن أنياز الشهداء sannan kasa gaba ɗayan ta ubangiji ta'ala zai jimke ta ya dora ta akan dan yatsa shi daya wa shajara dukkan itace gaba ɗayan ubangiji ta'ala zai dora su akan dan yatsa daya sannan wal ma'a ala isba dukkan teku ta duniya ruwa gaba ɗaya Allah zai dora shi akan dan yatsa shi daya wa thara ala isba'in abinda yake karkashin kasa gaba ɗaya Allah zai dora shi akan dan yatsa shi daya wa sa'iral khalqi ala isba sannan sauran halittu duwatsu da sauran su gaba ɗaya ubangiji ta'ala zai dora su akan dan yatsa shi guda an gane ku fa yaqulu sai ubangiji ta'ala yace annal malik ni ne sarki wanda yake kasaitacce mamallakin kowa da komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jin haka ke da wuya manzon Allah sai ya kirkire da dariya sai da hakurinsa suka bayyana waɗanda ake kiran su annawajis tasdiqan li qawli al-habar domin gaskata fadar wannan malami ne yahudu abu ne wanda Allah ya fada manzon Allah sai ya karanta wa ma qadarullahi haqqo qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati madwiyatun bi yamine samai bakwai gaba daya Allah zai dinke su ya dora su akan hannunsa na dama a ranar kiyama. Kaga wannan in har ka ce hannu ake nihi, ni'ima ake nihi, ko kuwa ake nihi, to menene ma'anar ya tsuntsi a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma ubangijinsa. A wata riwaya ta al-Imam Muslim yake cewa da duwatsu da itace gaba daya Allah zai dora su akan dan yatsa daya thumma yahuzzuhunna ubangiji ta'ala ya jijjiga su sai ya ce anal malik anallahu ni ne ubangiji wanda yake sarki mai cikakken mulki mamallakin kowa da komai kuma ni ne Allah da ya cancanta a bauta mu. Sannan akwai riwaya kuma wadda take tabbatar masa da tafi kamar yadda Ibn Umar Allah ya kara masa yadda a wata riwaya sai yake cewa yadullahu samawati yawmal qiyama manzon Allah ya ce samai bakwai ubangiji ta'ala zai nade su a ranar kiyama kamar yadda ya ce yawma naduwi samaa ka bayyi sijilli lil kutub kamar yadda ya ce was samawati madwiyatun bi yamine sai ya ce thumma ya'khuzuhunna bi yadihi al-yumna ubangiji ta'ala sai ya jimke su gaba daya da hannun shi na dama. Kaga anan ya tabbatar ma kansa sifa ta hannu wanda yake hannu na dama. Thumma ya kuli sannan sai ya ce anal malik ni ne mamallakin kowa da komai sai ya ce ainal jabbarun ainal mutakabbirun ina masu kare inda baggaba ina masu dagin kai su fito mu gani. Sannan sai ya ce thumma ya dubi da ardinas sab'a sannan Allah sai ya dinki kasai bakwai gaba daya su thumma ya akhuzuhunna bi shimalihi sannan ubangiji ta'ala sai ya jimke su da hannun shi na hagu. Amma manzo Allah ya faɗa yace kiltaye da yamin gaba ɗayan hannayen Allah dama ne dan karka fahimci cewa akwai bambanci tsakanin hannun shi na dama da hannun shi na hagu. Gaba ɗaya na ubangiji subhanahu wata'ala ba su da bambanci. Mu ƴaƴan adam hannun hagun tana da tawaya akan hannun dama, aikin da dama take ba haka hagun take, kuma hannun dama mu a wajen mu yafi hannun hagun daraja. Amma hannun ubangiji gaba ɗayan su dama ne, haka manzon Allah ya ce kiltaye dai hiya mido. A wata riwaya sai yake cewa samai bakwai da kasai bakwai yace masamawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum samai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su idan aka dunkule su aka saka su a cikin tafin hannu na ubangiji subhanahu wata'ala. Manzon Allah ya ce basu zamanto ba, Abdullahi na ba su ce basu zamanto ba face kamar wato kwayar gadagi ce ko mu ce kwayar komayya a hannun ɗayanku, kamar ɗayanku ne ya ɗauki kwayar komayya ya saka a cikin tafin hannunsa. To haka ubangiji ta'ala zai dinke wannan samai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayansu a ranar kiyama. To don haka baya dacewa a nan ka fassara al-yad ka ce ni'ima ko ka ce al-quwwa. Lalle akwai lokacin da lafazin al-yad a larabci yake ɗaukan ma'anar ni'ima sannan yana ɗaukan ma'anar al-quwwa, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa was-samaa banaynaha bi-aydin wa inna lamusi'un bi-aydin ay bi-quwwa, kamar yadda ubangiji ta'ala yake wadhkur 'abdana dauda zal-aid innahu awwa. Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin bawan mu annabu Dawud zal'aid, ubangiji ta'ala ya ce ma'abucin ƙarfi ne a cikin ibada. Sannan haka yake cewa wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub ulil aidi wal absar ulil aidi ay ulil quwwa, ma'abutan ƙarfi kenan a cikin addini da biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka a takaice waɗannan ayoyi biyu da malam yazo da su anan suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta hannu wanda ya dace da girman sa. Su mu'awwila sai suka ce to in kun ce hannu ake nihi to yaya a can yake cewa awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, an gane ko ubangiji ta'ala ya ce washin yanzu ba sa ganin cewa mu muka halitta musu daga cikin abin da hannayenmu ta aikata shine halittu da muka halitta an'amun fahum laha malikun. Suka ce kaga ai anan jami'in hannu ne akai, kuma gaya ubangiji ta'ala yace innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. To anan ku kuma kun ce wai abinda ake nihi da al-yadain hannuwa waɗanda suke na haƙiƙa, malaman suka ce to ai hada waɗannan ayoyi ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana, abinda ake yi da abu guda da abu abinda ake yi da abubuwa biyu akan iya yin amfani da lafazin daya. Yanzu misali labari ne kaje sai kace sami'tu hadhal khabara bi udhni, da kunne na naji wannan labari, shin kunne daya gare ka kunne biyu, ko kuma ra'aituhu bi aini na ganshi da ido na, alhali kai ko ido biyu gare ka. Kaga dan yace innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, wannan baya nuna cewa hannu dai Allah ke gare shi, hannu bi gare shi kamar yadda ya tabbatar ma kansa ana. Haka kuma da yace aidina, domin ana amfani da lafazin jam'i akan kuma ana nimi abu biyu, kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma, ubangiji ta'ala yana fada ga Aisha da Hafsa yana cewa in tatuba ila Allah, ku tuba zuwa ga ubangijinku game da abin da kuka tirsasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, faqad sagat qulubukuma, hakika zukatanku sun karkata zuwa haramta wato baiwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mariya, kawai iya abin da kuke so manzo Allah dai ya haramta ta. Kaga anan abinda ake nihi da qulubukuma ai kalbakuma, ai babu wanda yake da zuciya biyu a gangan jikinsa, kamar yadda yace ma ja Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi, kenan qulubu kuma anan abinda ake nihi kenan zuciya biyu ake nihi. Dan haka da yayi amfani da cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, wannan baya nihin cewa hannuwa da yawa gare shi, hannu biyu gare shi kamar yadda ya tabbatar ma kansa a waɗannan ayoyi, kuma haka manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa, kuma ya nuna mana akwai dama akwai hagun kamar yadda yake cikin wannan hadisi da muka karanta, amma gaba ɗayan hannayen Ubangiji subhanahu wataala dama ne. Kenan dan haka anan ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala wannan sifa, amma sanin yanda wannan sifa take sai a bar masa, an gane ku? Kamar yadda al-Imam Malik da aka masa tambaya dangane da istiwa'i yace istiwa'i na Ubangiji subhanahu wataala daukakar shi akan al'arshi abu ne sananne, amma yanda ya daukaka abu ne wanda ba a san shi ba. Kenan anan hannun Allah sananne ne, amma yanda hannun yake abu ne wanda yake ba a san shi ba. Imani da cewa Allah yana da hannu wannan dole ne, domin shi ya faɗa a cikin Al-Qur'ani. Tambaya yaya hannun Allah yake kuma wannan bid'a ne? Dan haka duk wata sifa ta Ubangiji subhanahu wataala wannan ka'ida ta Al-Imam Malik ita zaka yi amfani da ita. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحمدناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأنا كما سفو وأنا آيوي دمالا يجيرو سوكما na tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta idanu, idanu waɗanda suka dace da girman sa. Shine sai yace wa qauluhu, da fadar Allah subhanahu wataala wasbir, Ubangiji ta'ala yace ma manzansa ka dau hakuri li hukumi rabbika, game da hukuncin Ubangijinka, duk abin da yace kai kai, abin da yace ka daina ka daina, kuma duk abin da ya same ka na alkadari mai raɗaɗi a cikin zuciyarka ka dau hakuri kada ka samu damuwa. Fa innaka bi a'yunina, Ubangiji ta'ala yace kana ga maganar mu, ma'ana kana gaban idan mu muna ganin duk abin da yake wakana game da kai. Fa innaka bi a'yunina ay bi mar'a minna, muna ganin ka mun san duk abin da yake gudana da kai. Kaga anan Allah yana tabbatar ma kansa sifa ta ido. Wasbir li hukmi rabbika, ka dau hakuri game da hukuncin Ubangijinka, sai yace fa innaka bi a'yunina, Ubangiji ta'ala yace kana gaban idanunmu, ma'ana muna ganin duk abin da yake wakana game da kai. Haka a wata aya yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusr, Ubangiji ta'ala yace wa hamalnahu, wato annabi Nuhu alaihi salam mu ne muka dauke shi ala zati alwahin a bisa jirgi, an gane ko an shahi kenan mawsuf sai aka wanzar da sifa kenan ala safinatin zati alwahin wa dusur. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka dauke shi akan jirgi wanda yake ma'abucin alluna, wa dusur wato da kusoshi. Lafazin dusur jam'i ne na disar, in aka ce disar ita ce kusa. Wannan Allah yana nuna mana jirgin da annabi Nuhu ya sassaka jirgi ne wanda yake amintacce, an yi alluna an sanya kusa wato an buga wannan jirgi an amintar da shi. Ubangiji ta'ala ya masa ilhama ya koya masa yanda zai kera wannan jirgi lokacin da Allah ya yi nihin halakar da duniya. Shine Ubangiji ta'ala ya ce lokacin da ruwa kenan ya cinye duniya kamar yanda ya ce fada arabahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna falataqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir wa hamalnahu 'ala dhaati alwaahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kaana kufir. Annabi Nuhu yayi addu'a ya roki ubangijinsa yace ya ubangijina anni maghlubun, yace ni an rinjaye ne an nuna min hin karfi, yace fantasir yace ya ubangiji ina neman ka taimaka min ka agaza mu. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa fatahana abwaabas samaa'i, sai muka bude kofofin sama bima'in munhamir wato da ruwa wanda yake mai kwarara, wa fajjarna al-arda uyuna kasa ubangiji ta'ala ya ce muka tsaga ta ta ringa bulbulo da ruwa. Falta kalma'u ubangiji ta'ala yake cewa ruwan sama da na kasa sai suka hadu ala amrin qadir, a bisa wani al'amari wanda tuntuna an hukunta shi an kaddara ubangiji ta'ala ya zartas cewa ruwa zai cinye duniya. Wa hamalnahu ala zati alwahin, shi Nuhu da wanda suka yi imani da shi ubangiji ta'ala yace sai muka dauke su ala zati alwahin a cikin wani jirgi wanda yake ma'abucin alluna. Ya ke nihi da alluna domin idan aka yi kamar misali ka girkin shi kenan aka yi sasi za a zo a yi kenan kowane bangare a zo a hada, kamar yanda misali in ka dauki abubuwa da ake kerawa kan mota kaga ai za a yi sasi a farko sannan sai a kawo wani bangare bangare ana kulla shi ana hada shi, to haka jirgin annabi Nuhu yake kenan da aka yi allunan allunan sai aka zo ake buga su a jikin kenan ainihin kashin bayan shi jirgin kenan ake bugawa da kusu shi annabi Nuhu alaihi salam ya kera shi. Shine Allah yace ala zati alwahin wa dusur, sai yace tajribi a ayyulina, wannan jirgi na annabi Nuhu yana gudana a gaban idanmu kenan yana ga maganar mu muna ganin shi. Ubangiji ta'ala ya ce jaza'an, wannan sakamako ne dan sakamako liman kana kufir, ga wanda ya zamanto an kafirce masa shine annabi Nuhu. Ubangiji ta'ala ke da ya tsiratar da shi da shi da wanda suka yi imani da shi. To anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta idanu, me yace tajribi a ayyunina, wannan jirgi yana gudana a gaban idanmu, an gane ko kenan muna ganin shi muna ganin yaya yake tafiya. Sai ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, da fadarsa wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ubangiji ta'ala yake fada ga annabi Musa yace ni ne na jefa soyayya tawa akan ka, na so ka na kaunace ka kuma na cusa san ka da kaunarka a cikin zukatan bayina. Dan haka matar Fir'auna Allah ya saka san annabi Musa a cikin zuciyarta, shi ma Allah ya saka san a cikin zuciyar shi, aka tattale shi aka rene shi a cikin gidan Fir'auna. Shine Allah yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni, anan Allah yana bayyana ma annabi Musa irin ni'imomin da ya jaddada masa, daga cikin ni'imomin ne shine Allah yace wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ni na jefa maka so da kauna nawa kenan, ni na so ka na kaunace ka sannan na cusa sanka da kaunarka a cikin zukatan bayi, duk wanda ya ganka sai ya soka. Wali tusna'a ala aini, ubangiji ta'ala yace dan ayi tarbiyar ka a gaban idona. Annabi Musa ya tashi a gidan Fir'auna a gaban idan ubangiji subhanahu wa ta'ala aka yi tarbiyar shi, duk abin da yake gudana ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gani. Kaga hikima ta ubangiji, aka zo da masu shayarwa gaba ɗaya, annabi Musa yake kama nonon kowace mata daga cikin matan da aka zo. El uwashi ta zo alhali ba su san ita ce, ta ce kuna buƙatar in zo muku da mai shayarwa wadda za ta shayar da wannan yaro wadda kuma za ta zamanto mai nasiha ce gare hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasibun. Wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala don ya mayar da annabi Musa zuwa mahaifiyarsa kamar yadda ya mata alkawari. Aka je aka zo da mahaifiyar annabi Musa da aka bata ɗata rungume kai tsaye kama nonanta. Kaga wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ne don haka shi ne ya ce wani tusna'a don a yi tarbiyyarka a tattale ka ala aini, wato a gaban idona, ma'ana a magana ta ina ganin duk abin da yake gudana game da kai. To waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana tabbatar ma kansa sifa ta idanu, kuma idanu guda biyu gare shi kamar yadda ya tabbatar ma kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin hadisi sahihi. Manzon Allah yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa inna al-masiha ad-dajjala a'war al-aini lil-yumna ka'anna aynahu inabatun qafiya. Kusan da cewa Ubangijinku ba mai ido ɗaya bane. Idan aka ce ba mai ido ɗaya bane, kenan mai ido nawa ne? Ido biyu. Sai ya ce wa innal masiha ad-dajjala, lalle al-masihu ad-dajjal, an gane ko dajjal an ambace shi al-masihu domin zai zagaye duniya gaba ɗayanta a cikin kwana 40, kowane gari sai ya saka kafarsa, don haka aka ambace shi kenan al-masihu min as-siyahan. Ad-dajjal wanda yake tacicen magaryaci, manzo Allah ya ce a awarul aini yumna, idan shi na dama makahu ne a shahiki. Manzo Allah ya ce ka anna ainahu inabatun qafiya, ɗayan gidan manzo Allah ya ce kamar inabi ne wanda yake yalo na yabulso, haka idan shi take gura. To kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana cewa Ubangijin mu ba mai ido ɗaya bane, amma dajjal wato ido ɗaya gare shi, idan shi na dama a shahiki, kenan ko ya bayyana mu'mini za su iya gane shi, domin zai yi da'awar cewa shi Ubangiji ne, amma zai zo idan shi na dama, manzon Allah ya ce a shahiki. Kuma manzon Allah ya ƙara fito mana da shi fili a cikin wata riwaya, ya ce tsakanin idanun shi an rubuta kafir, a wata riwaya ya ce an rubuta kafun fa'un ra'un. To wannan hadisi yana tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta idanu, kuma idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa. Kaga anan da yace wali tusna ala aini, karka fahimci cewa ido daya. Mun yi misali a baya, halshe na larabci da duk wani yare zaka iya cewa naga abu kaza da ido na. Kaga da kace na ganshi da ido na, ai ido daya ake nufi. Amma in aka ce idanu, kaga ai ana nihi sama da daya. Kamar da yace tajribi a'yunina, domin abinda ake yi da abu biyu akan iya amfani da lafazin jami'i, kamar yadda waccan aya dai ta gabata, in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma, kaga in ka tuba sai aka zo da alifu tasniya ila Allah, sai ce faqad sagat sai ce qulubukuma. Kuma Allah ya faɗa mana ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi, amma sai aka yi amfani da jami, me ake nihi da wannan jami, biyu ake nihi. To haka anan da yace kenan tajribi a'yunina jaza'an liman kana kufir, da faɗarsa da yace wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da idanu guda biyu, idanu waɗanda suka dace da girmansa. Ko mu ƴaƴan Adam idanunmu ba ɗaya ba suke, ta ɓangaren halitta idan wani yafi wani girma, idan wani yafi wani, idan wani gani, balantana idan ka ɗauka cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mun yi misali a baya, idan ka ɗauka tsuntsuwa wadda ake kiranta yalbewar Allah, wadda take yawo a cikin gida, kaga ai tana da idanu, mujiya tana da idanu, shin idan ta ɗaya yake da na mujiya? Gaba ɗaya tsuntsuwar ma sai ka shigar da ita idan mujiya. To ina ga idan mahalicci, shi kadai ya san yanda idan shi yake. Mun yi imani yana da idanu guda biyu, kamar yanda ya faɗa mana, kamar yanda manzon shi ya faɗa mana, amma sanin kaifiya da hakikanin yanda idanun Ubangiji subhanahu wataala suke, sai a bar masa kayansa, tunda ya ce mana laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Na insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.